الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت قوم شابك وإبوات رمضان هجر منذ صلى الله عليه وسلم شكرا دبولة لليه أولى 36 za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a irin wannan lokaci cikin suratul an'am mun tsaya kan aya ta 153 mun tsaya kan aya ta 153 cikin suratul an'am za mu tashi aya ta 154 insha Allah kafin haka ga tambayoyi wannan mai tambayar bayan yayi sallama da addu'a sannan sai ce malam shi bai iya karatun alqur'ani bane yace gaba daya ya iya karantawa amma ba gaba daya ba amma zai iya karanta daga sabbi zuwa nasi to idan ya karanta daga sabbi zuwa nasi sau 60 a matsayin ya karanta izu 60 kenan ko yace ya karanta alqur'ani kaman daga fatiha zuwa nasi a ina ka karanta fatiha zuwa nasi kwa kare karanta sabbi sau 60 izu daddaya na daga sabbi zuwa kasa sau 60 amma wanda ya karanta ayoyi daban-daban wadanda suke tun daga surori da bayanan da suke dubba ga karanta wa'annan ba sai dai kwadayinka inda kana yawan himma wajen koya ne watakila Allah da ke mai rahama ne zai iya duba niyyarka ta son ka karanta amma ba za ka iya karantawa ba amma dai da sharadin ka ci gaba da koya insha Allah ta'ala la'alla Allah ya baka lada mai yawa wajen niyyarka kyakkyawa kuma ya baka ladan wanda ya karanta izu 60 din Allah ya sa mu dace me tambaya ta gaba bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce me hukuncin mutumin da yake yawan amfani da hannunsa na hagu a duk al'amuransa wannan laifi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana amfani da dama cikin komai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi umurihi kulliha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi abu da dama ne cikin komai nasa. Yakan fara da dama inda ba abun da ba na falala ba kamar misali shiga bayan gida ko fita a masallaci yakan shiga da hagu shiga bayan gida yakan shiga da hagu fita daga masallaci yakan fita da hagu amma ayyuka ko sa wando zai yi yakan sa da kafar dama da farko riga hannun dama da farko fitarwa hannun hagu a fitarwa in wando ne kafar hagu zaka abun da ya dace kenan manzo musulmi ya kasance ya sifantu da shi amfani da dama har a lahira dama muke fatan Allah ya hada mu da mabuta dama wannan mai tambaya ta gaba bayan yayi sallama da addu'an alkhairi shi ma ce yana so a yi mishi bayani kamar yadda ake cewa wasu daga cikin magabata suna cikin aljanna sun shiga aljanna to shin wayannan bayin Allah yanzu haka suna cikin aljanna ne ko kuma sai ranan hisabi za su shiga idan mutumin kirki ne idan ya rasu mutumin kirki daga kabarinsa ake bude masa hanya har zuwa gidan aljanna ni'imar aljanna yana tahowa gare shi daka yana rayuwa amma hayatul barzakiyya yake yi akwai rayuwa ta barzak na jiran tashin alkiyama ba rayuwar duniya ba kuma bai je aljanna ba dan wuta kuma bai je wuta ba kamar yadda wanda yake cikin wuta a dan wuta yake shan azaba da bala'i na wuta din amma yana cikin kabarinsa haka nan wanda shi kuma mutumin kirki Allah ya samu zama haka yana shan ni'ima da walwala a cikin kabarinsa yana hayatul barzakiyya amma yana riskan ni'imar aljanna ويبدا ابن يكينا والله تعالى اعلم كما ده حديث عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه يتبتر كو عباده بن عامر رضي الله تعالى عنه وجن مغانن دوكان ري da yadda za a dawo mutum da ransa da kuma yadda za a bude masa kofa yana shan ni'imar aljanna daga cikin kabarin sa. Mai tambaya ta gaba bayan yayi sallama da addu'an alkhairi yace malam mutum ne yana da ƴaƴa maza da mata, duk lokacin da ɗansa namiji zai yi aure sai ya ba shi gida a matsayin kyauta, amma idan mace ce baya bata, to mace watakila don yana ganin kaman ko bata bukatan gida, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku. Lokacin da sahabinsa ya zo ya yi kyauta wa ɗaya daga cikin ɓangaren ƴaƴansa sai bai ba wa ɗayan ba, a bai ba wa sashi ba, ya zo ya shaidar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ƴaƴanka ka ba su, ya ce to ni ba na shaida abin da yake na zalunci rashin adalci. Daka idan mutum ya ba wa ƴaƴa maza a matsayin za a ba su gidaje, to ƴaƴa mata kuma sai ayi wani abu, wato wani wanda maƙudan kyauta, wato madadin wannan za a yi musu kaza da kaza na kayan aure wanda ba a yi wa maza, sannan da wani abu kuma wanda ya dace, wanda ya cancanta a ce su ma sun samu. Wannan shine abin da ya kamata mutum ya yi, kamar yadda ƴaƴa suna da bambanci, wasu ƴaƴa mata ne abin da suka fi bukata yana da bambanci da abin da ƴaƴa maza suke bukata, wani dan primary ne abin da yake bukata yana da bambanci da abin da dan jami'a yake bukata, amma indai manufarsa shine da wanda yake primary da wanda yake jami'a duk zai yi musu adalci a duk lokacin da suka zo bukatuwansu, to wannan babu laifi a cikin haka. Amma in wani kyauta ne muhimmi wanda ya shafi dukiya, to ya kamata a ce yana wale wani abu makamancin wancan ko kuma wani abu da ya dace da su ma mata, yana musu. Wallahu ta'ala a'lam. Lura da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka bayyana da kuma ayoyin alqur'ani da suke umarni da adalci. Wannan ma bayan yayi sallama da kuma addu'a ta alkhairi yace suna tuni don wannan akan maganan karatun alqur'ani innan ne wanda an riga an wuce wannan insha Allah ta'ala. Wannan kuma bayan yayi sallama yace shin ya halatta a ci yankan inji, domin indomie chicken an ce inji yadda ya rubuta yankan inji ne, kaga sai ka tabbato mana tukunna, sai ka zo kuma ka gano mana yadda injin yake yi ya yanka, sai mu yi bayani a kansa. Yawanci duk abin da bamu sani ba, ba dama mu ce a ko a, yawa sai an yi bayani dalla-dalla sai mu ga mai shari'a ta ce sannan mu yi bayani, amma komin yadda kake gani a ganinka kamar abin bai yi ba, sai fa kana da dalili kafin ka magana a kansa. To wallahi ta'ala alam, bamu san yadda yankan inji yake ba, don haka bamu da yadda za mu iya magana a kansa. Wannan mai tambaya na gaba yace assalamu alaikum, bayan ya yi sallama yace menene hukuncin iyayen da suka hana ƴaƴansu zuwa gurin tafsiri saboda aqida, ko ba wani tafsiri sai shi, ko malamin sunna ne kuma sun gwammaci kar a je wajen kwata-kwata, shin za a musu biyayya ga rashin zuwa? Duk abin da ya shafi haƙƙin Allah, sanin ilimin addinin musulunci, wannan Allah ne ya wajabta wa mutane, don haka dole za a je a nan, ba su da alhurma, alhurmansu ba ta kai haka ba, alhurmansu za musu biyayya na cikin komai, amma wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, in ka zauna da jahilci za ka bauta wa Allah bisa jahilci wanda ibadar ba za a karɓe ta ba, kuma Allah ne ya umarni da a nemi ilimi. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya ƙarfafa haka da hadisai ingantattu, daka ba za a biyayya wa iyaye a wannan bangaren ba, dole a je gurin karatu ko gurin tafsiri ko gurin ta'alim don a koyi addini, nan ba alhurmansu ba ne, sai dai a ba su haƙuri kawai, kuwa tura musu kuma a hanyar girmamawa, ba a yi ja-inja da su ba. Sannan mai tambaya ta gaba bayan ya yi sallama shi ma da addu'an alheri ya ce ina hukuncin matar da take zaune da mijinta amma sun shafe watanni takwas da mijin nata, amma mijin nata baya kwanciyar aure da ita, amma suna zaune lafiya cikin tana sha'awar abin har ta daina, take ta yi masa biyayya, suke zaune a haka, to wai me hukuncin zaman nasu? Bai dace ba a ce mutum ya bar matarsa ba tare da suna da alaka na auratayya tsawon lokaci ba, amma warware wannan abu shine waliyan aure da wakilan aure wanda suka karba masa da wanda suka bada ita zuwa gare shi, daga su ne za su zauna ta bayyana musu, don ko an faɗa a nan ba zai tasiri ba, kuma zai ji kaman cewa kin kawo karansa bakin loudspeaker an faɗa, saboda haka ya kamata a ce an samu waliyai da wakilai, shi yasa aka yi su, don su zauna su duba abin da yake cutar da ɗaya bangare a gyara. Wannan shine hanya maslaha a cikin wannan insha Allah ta'ala. In tana jin kunya sai gayawa mata, za ta gayawa matar wakilin, matar waliyinta, matar waliyinta za ta iya gaya mata. Saboda haka in ta gaya mata wannan abu ne wanda ya shafi mata, ta ce shi ita kan tunda ake bata abuna, ai matan sahabbai ma sun an taba samun wata, ce abuna komisari matar Suhaib radiyallahu ta'ala anha, tace kai dare kam ya zama ni tsuwa ga kowa da kowa banda Suhaib, shi kan banda kiyamul layli ba abun da yake, sai aka gane abun da take nufi. Saboda haka sai ta gaya wa mata, in ba za ta iya gaya wa maza ba insha Allah ta'ala su kuma sai su isar, wallahi ta'ala ala. Wannan kuma bayan sallama shi ma yace ta yace tambayar sa yace yadda ka bayyana falalar tsayawa a okay, yadda ka bayyana abunan falalar tsayawa a ban gane inda abun da ya faɗa anan ba, da kuma masallaci yace ko tare da ambaton Allah har oke tsayawa a cikin masallaci ne bayan an yi sallar asuba kenan, tare da ambatar Allah har rana ta fito. Sai yace abunan to su mata misali suka ce to malam mu yan uwa mata an yi bayanin falala cewa wanda ya zauna a masallaci bayan ya yi sallan jam'i yana ambaton Allah har rana ta fito zai samu ladan haji da umra cikakku, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bayanin fassaran hadisin sa. To shine tace to su ɗan uwa mata ta wane waje za su samu wannan wato garabasa, ta yadda za ku samu wannan garabasa mace za ta yi a ɗakinta, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna, a wata riwaya tace ɗakunan su shine yafi alkhairi akan masallaci kenan, amma in sun ce za su masallaci kar a hana su. To anan mace sai ta yi sallah a ɗakinta, a inda ta yi sallah a ɗakinta daidai lokaci, ma'ana kar ya zamanto ta jinkirta har rana ta fito kafin ta yi sallah tana bacci, a ta yi sallah daidai lokacin da ake sallah a masallatayya, sai ta yi sallan ta ita kadai, sai ta zauna a daki tana ambaton Allah a inda ta saba yin sallah har rana ta fito. In ta tashi ta yi wannan biiznillahi ta'ala tana da wannan falala din, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, su ba haƙƙin su bane zuwa masallaci, haka za ta iya yin wannan a dakin ta ne insha Allah ta'ala. Wannan shi kuma ya bayan ya yi sallama ya ce idan likita ya yi wa mutum tiyata sai ya mutu ko sai ya rasu, amma da niyan ceto ransa ya yi, shin akwai wani diya ko azumi ko zunubi a kansa? Shi wannan likita kenan tambayar da yake yi. Abuna idan mutum likita ƙwararre wanda aka tabbatar aikinsa ne ya iya wannan abu ne, in ya je garin ceto rai ran ya rasu, wannan kwanansa ne ya kare, wannan likita ba zai biya diya ba, wannan kuma bai yi kisa ba, duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa akan tashi a kisan kuskure, in kisan kuskure ne akan yi azumin kafara, amma da yawa daga cikin malamai shine likita babu wani abu a kansa, saboda ya je ceto rai ne ya kuma yi abuna, abuna ma'ana yakan yi kafara na azumi, kafarar rai na azumi ba zai biya diya ba, in likita garin yin tiyata matukar an shaida cewa ya abuna shi ma'aikacin likita ne, wato ya iya likitanci kuma an tabbatar da haka, to wannan idan ya zo ceto rai tare su yake nan kwananta ne ya kare insha Allah ta'ala, babu komai a kansa a bisa kaulin mafi yawan malamai. Amma a babin saddu zari'a wasu malamai suka ce a rai din tana da wata alhurma, don haka zai azumi 60, wallahi ta'ala ala. Ne tambayar nan ta bayan wannan shi ma bayan yayi sallama da kuma addu'an alkhairi sai ce tambaya sai ta ce don Allah a taimaka ka amsa min wannan tambayar, ni ce ina da juna biyu ƙarami, to ina shan wahala ba laifi ba na iya cin komai, domin duk abin da nayi sha'awa daga na ɗanɗana shi to sai na amayar da shi, sai ruwan Lipton ne kadai take iya sha ya zauna a cikinta, kuma an hana ni yin azumi, to malam ni ma zan iya ciyarwa ko dole sai bayan na haife sai bayan na haife ɗan sannan na biya? anan abinda za su yi kawai wanda ba ta da lafiya, larura har biyu sun same ta, balle ma juna, mace mai ciki za ta zauna ba tare da yin azumi ba har tsawon ta aita cikinta. Malamai sun kasu kashi uku tun daga sahabbai, wasu suna ganin cewa za ta ciyar kuma sannan ta biya azumi, duk ran da ake azumi wata Ramadan za ta ciyar, sannan bayan Ramadan in ta aita ciki ta samu lafiya za ta biya azumi. Wannan kauli ne, a cikinsa akwai sashin sahabbai da kuma sashin magabata. Wasu kuma suka ce za ta ciyar kawai shikenan, ba biyan azumi a kanta. Wannan ma akwai sashin sahabbai irinsu Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, abuna irinsu Anas ibn Malik. Wasu kuma suka ce ba za ta ciyar ba, sai dai kawai za ta sha azumi, ran da ta samu dama ta aiki ciki to shikenan kawai sai ta biya azumi. Wannan jumhurin malamai mafi yawa sun tafi akan haka, har malaman baya bayan nan Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid hafizahullahu ta'ala shi ma wannan shine fatawarsa, wallahu ta'ala alam. Tambaya ta karshe wato shikenan, lokaci ya cika insha Allah ta'ala. Wannan tambayar sai in Allah ya sa muna rayuwar, mai tambayar ta ce ta zo an gama ansa tambayar don an san irin ta kwanan baya, abunan satin da ya wuce. Wacce tambaya in tace ta zo ta iso nan an gama ansa tambayan, sai ta je ta bi gindin TV kuma sai aka dauke wuta. To yanzu da sai muka ga yanzu ya kamata mu ta da je, saboda haka an bada ansa din a tare da cewa an ansa ta, an sake maimaitawa yanzu saboda wannan uzuri din. To insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu cikin suratul an'am kamar yadda aka bayyana a baya. Mun tsaya aya ta 153, za mu tashi aya ta 154 insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah ya samu dace. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.
وهذا كتاب
أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
نعم. Allah subhanahu wa ta'ala ce summa atayna musal kitaba, sannan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman, lalle wannan alqur'ani din shine tafarkina, bin alqur'ani shine tafarkina, mustaqiman miƙaƙƙiyar hanya. To da ya gama wancan sai ya ce summa atayna musal kitaba, sannan sai muka ba wa annabi Musa shi ma mun bashi littafi shine at-taura, tamaman cikakken littafi wanda ya kunshi komai da komai. Ailal ladhi ahsana, malamai sun yi bayanai daban-daban akan fassara ailal ladhi ahsana, wato mun ba shi littafi wanda ya kunshi komai da komai. Wasu suka ce ailal ladhina ahsanu amalahum, akan waɗanda suka kyautata aikinsu, ko kuma ailal ladhi ahsana sakamakon kyautata aikinsa da ya yi shi annabi Musa muka ba shi littafi, ko kuma ailal ladhi ahsana mun ba shi littafi at-taura tamaman wanda yake cike da duk bayanin da ake bukata. Ailal ladhi ahsana a bisa tafarki mai kyawu wanda ya dace da yadda Allah yake so, wa tafsilan sannan kuma da bayani dalla dalla, li kulli shay ga kowane abu, wa hudan muka sanya littafin da muka ba shi shiriya, ya zamanto yana shiryar da duk wanda yake bukatun shiriya in yabi at-taura a lokacin annabi Musa alaihi salam ya samu shiriya. Wa rahmatan, sannan littafin at-taura ya zama rahma, domin yana bayyana abun da hanyar da mutane in sun bi za su samu rahmar Allah, kuma sannan sauko da shi kawai gare su rahama ce daga Allah subhanahu wata'ala. Allah ya yi wannan ne la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun, wanda hakan zai iya sa mutane su zamanto sun yi imani da cewa za su haɗu da Allah ranar tashin alkiyama. Ma'ana liqa'ullah shine wanda zai faru ranar tashin alkiyama. Allah ya saukar da at-taura ne don mutane su yi imani da cewa akwai ranar da za ta zo za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala, ya yi musu hisabi akan abin da suka gabatar. Malamai suka ce yawanci idan Allah yana maganar Al-Qur'ani sai kawo magana At-Taura, in yana magana At-Taura sai kawo magana Al-Qur'ani, kaga da ya gama magana sai ce wa hada kitabun anzalnahu, sai dawo magana akan Al-Qur'ani. Kamar misali lokacin da yake magana akan At-Taura da Al-Injil, qalu sihrani tazahara wa qalu inna bi kullin kafirun, sai suka ce sihrani, Al-Qur'ani da At-Taura sihiri ne, duk da akwai riwaya qira'a da take cewa qalu sahirani tazahara, ma'ana annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu sihiri ne, a qira'an sahirani kenan, ko kuma qira'an sihirani, Al-Qur'ani da At-Taura sihiri ne dukan su biyu. Don haka in ana magana At-Taura sai ya zama maganan Al-Qur'ani, in ana magana Al-Qur'ani sai ya zama maganan At-Taura. Abin da yasa a cikin littattafan da suka gabata gaba daya, musamman annabawan Banu Isra'ila, babu wani littafin da aka yawan aiki da shi, jama'a da yawa da annabawa da yawa suka yi aiki da shi irin At-Taura. Babu littafin da annabawa sun wuce, za su samu annabawa sama da dubu sun zo duk gaba ɗaya suna aiki da At-Taura, wani zai kan samu annabawa dubu a lokaci daya, amma wannan yana wancan garin, wannan yana wancan garin, wannan yana wancan garin, akan samu kuma annabawa a gari daya sama da 20, sama da 30, wancan ma annabi ne, wancan ma akan samu annabawa a gida ɗaya ma. To amma za ka samu dukansu suna aiki ne da At-Taura, kowa littafinsa shi ne At-Taura. To shi yasa in ana magana a littafin da suka gabata, yawanci Allah ya fi kawo At-Taura duk da lokacin da zai kawo Al-Qur'ani, saboda mafi yawan annabawa da suka yi aiki da At-Taura suna da yawa sosai. Ko littafin da ya fi kowanne shahara a cikin littafin Banu Isra'il shi ne littafin At-Taura, kamar yadda mafi yawan mutane an umarce su da aiki da Al-Qur'ani mai girma. In kana neman littafi mai yawan waɗanda suka yi imani da shi, in ka samu Al-Qur'an babu wanda ya kai shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya bayyana a hadisin da yake maganar sifanta al'umomi, hadisul umam, yadda al'umomi za su zo, yace yana tsaye sai ya ga wani duhun kura, sai tsammani cewa fa zanantu annaha ummati, sai ne tsammani cewa al'umma ta ce, fa qala li, sai Jibril ya ce mun haza Musa wa qaumuhu, wannan shine annabi Musa da mutanensa. Wannan ke nuna mafi yawan jama'a wanda suka yi amfani da littafi wanda suka gabata, babu wanda suke da yawan da suka kai wanda suka yi littafi amfani da littafin At-Taura. Shi yasa in ana kawo misalai Allah subhanahu wataala, in ka duba cikin Al-Qur'ani yawanci inda littafi za a yi magana, to in an ambaci Al-Qur'ani za ka ga maganar At-Taura ne, ko in an ambaci At-Taura sai maganar Al-Qur'ani. Malamai suka ce saboda muhimmancinsu a gurin al'umominsu, saboda muhimmancin At-Taura wajen annabawan da suka gabata da annabawan Banu Isra'il da kuma sauran jama'an Banu Isra'il. Don haka Allah subhanahu wataala ya ambaci maganar littafin At-Taura da irin sifar da ya sifanta shi da ita, cewa tamaman ne shi At-Taura. Sai Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu, hakanan wannan littafin ma Al-Qur'ani, anzalnahu wa hadha, wannan kitabun littafi ne Al-Qur'ani din nan, anzalnahu, wanda muka saukar da shi, mubarakun, mai albarka, Allah ya yi albarka wa Al-Qur'ani, wanda ya rike Al-Qur'ani shi ma zai samu albarka. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mubarakun, kitabun anzalnahu mubarakun, liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Don haka Al-Qur'ani wani irin littafi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi kansa mu'jiza ce, babu wani littafi da yake mu'jiza irin tasa. Shi mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam, afsahul kalam, wanda la inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alquran, kama yadda Allah ya ce qul la inijtama'atil insu wal jinnu lijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alqur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kage ya mutu cewa da ace jinsin aljanu gaba ɗayan su da jinsin mutane gaba ɗayan su in sun haɗu a guri guda da niyyar kawo wani abu wanda yake misalin alqur'anin nan, Allah ya ce ba za su iya kawo misalin alqur'ani ba, ko da sashin su yana taimakon sashi, mutun ya kawo rabin aya ko ya kawo farkon ayan, aljani ya kawo tsakiya, wasu mutane manya-manyan malamai su kawo gaba, manya-manyan malaman aljanu su karo gaba, su kawo misalin wannan Al-Qur'ani ba su isa su kawo ba. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tahaddi ga larabawa suka kasa kawo Al-Qur'ani, to wanda ba balarabe ba min babi aula ya kasa kawo misalin alqur'ani baka Allah subhanahu wataala yace wannan littafin kitabul littafi ne anzalallahu da muka saukar da shi saukan sa ma kala biyu wabil haqqi anzalallahu wabil haqqi nazal mun saukar da shi da gaskiya sauka min lawhil mahfuz ila sama'id dunya shine anzalallahu sauka jumlatan wahida duk wanda ake saukar da shi jumlatan wahida yawanci a larabci ko a alqur'ani an fi amfani da kalmar anzala amma ana yawan amfani da kalmar nazala a wajen da aka saukar da abu daki daki saboda haka alqur'ani an saukar da shi a munajjaman mufraqan an saukar da shi daki daki sannan kuma an saukar da shi a rarrabe a rarrabe cikin tsawon shekara 23 ana saukar da shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan yana nuna falalan alqur'ani da kasancewarsa littafi mubarakun wato littafi ne wanda yake mai albarka kuma saukakke daga gurin Allah subhanahu wataala Allah ta fattabi'uhu ku bi alqur'ani in kun bi alqur'ani kun tsira Allah ba mu ikon bin alqur'ani wattaqu ku ji tsoron Allah ku yi taka tsantsan la'allakum turhamun hakan zai iya sa ku samu rahmar Allah a rahamshe ku Allah ya sa mu samu rahmar Allah na Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan littafi mun saukar da shi ne an taqulu innama unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina kar ku ce a littafi dai an saukar da shi ne ga qa'ifatayn rundunoni ko yankin jama'a biyu min qablina kafin mu suwa ya qa'ifatayn alhadith ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya bayyana cewa ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما ده قتادة ده سمو جاهد ابن جبر طالبا ابن عباس ان سنت بكن سوا طائفتين سون يهود ده نصارى تو كر متاني الامه النبي صلى الله عليه وسلم سوتي تو اي مو انت واتو انما انزل الكتاب سوا كوي ان سوقد للتافي ني على طائفتين من قبلنا اكن الامم غدابي يهود ده نصارى min qablina wadanda suke kafin mu amma mu wa in kunna an dirasatihim la ghafili mu mun kasance game da dirasan wannan littafi din la ghafilina muna rakkane ma'ana ba saukar mana littafi ba sai aka saukar wa inda suke kafin mu to sai muka kasa gane abun da littafin suke bayani saboda mun gafala daga gane abun da suke bayani shi yasa ba mu yi aiki mun yi imani da Allah ba Allah ta don kar a samu wannan dalilin sai Allah ya sauko da littafi alqur'ani shine wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun kar a wayi gare ku zo kuna cewa ai mu ba saukar mana da littafi ba an saukar da littafi ne kawai wa yahudu da nasara wadanda mu kuma mun kasa fahimtar wannan littafin nasu yaren mu ma ba dai bane da nasu da ta yaren mu dai ne da nasu ma da zamu iya gane littafin to shi yasa Allah ba mu yi aiki da mun da yake cikin littafin ba to don kar ku faɗi haka inji Allah subhanahu wataala shi yasa muka saukar da wannan littafi alqur'ani Allah ya saukar da alqur'ani don ya yanke hujja ga duk wanda yake tunanin zai kawo hujjar cewa shi bai iya karanta at-taura ba bai iya karanta al-injil ba kaga cikin mun nan ba za ka samu wanda ya iya karanta at-taura ya iya karanta al-injil ba sai ɗaiɗaikun jama'a in kai sa za ka samu amma alqurani da yawa daga cikin mutane ana iya karanta shi. To kar mutane su ce ai su dama ba su iya attaura ba, ba su iya al-injil ba, shi yasa ba su yi imani da Allah ba. To sai Allah subhanahu wa ta'ala da wani littattafan suka gabata, annabawan suka shule, to sai ba wa al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma littafi alqurani, kuma ya gaya musu sifarsa cewa mubarakun, littafi ne mai albarka kuma wanda yake kunshe da albarka. Kuma ya umarci mutane cewa fattabi'uhu, ku bi alqurani, wannan ke nuna bin alqurani wannan umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Rashin bin alqurani ya zama saba wa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda bai dace ba a ce mutum ya sifantu da haka. Shi yasa sai an taqulu innama unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin. Duk da cewa mu mun kasance game da dirasan irin yadda in ta mutane suke fahimtar littafin, mu gaskiya mu yarabka ne, ba za mu iya ganewa ba. Aw taqulu, ko ku rinka cewa law anna unzila alaina alkitabu, da a ce an saukar mana da littafi, la kunna ahda minhu, da mun zama mun fi shiryuwa ma a kansu. Don kar ku zo kuna wannan alfaharin da kuri din sai Allah ya saukar muku da littafi. Kaga ai sun ce Allah subhanahu wataala ya yi bayani a baya, wa qasamu billahi jada imani da in ja'atun ayatun la yu'minunna biha, sun rantse da girman Allah cewa wallahi in aya ta zo musu za su yi imani da ita. Kaga wannan lokacin da ayan bata zo bane suke fadin wannan. To nan ma sai Allah ya saukar da alqurani, saboda ya san al'adan mutane kuma ya san dabi'unsu, domin shi ya halicce su ya san irin halinsu. Yace Allah ya ce mun saukar da wannan littafin ne, kar ku faɗi cewa ai littafin da aka saukar wa mutanen suka gabata su aka saukar wa mu ba mu gane ba, don haka muka gafara muka rakkana ba mu gane ba. Ko kuma ku rinka cewa da a ce mu ma an ba mu littafi irin yadda aka ba wa Yahudu da Nasara, to ai mu inda kake ji da mu za mu fi su ma shiryuwa. To sai Allah ya sauko da littafin, sai ga kuma da yawa sun kafirci, da yawa sun yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan an saukar da littafi ne don ya zama yankan hujja, don kar ku zo kuna cewa da an saukar da littafi mun karanta da mun kasance ahada minhu, da mun fi su ma shiriwa. Allah ta faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, haqiqa hujja bayyanannu sun zo muku daga Allah mahaliccin ku, ga alqur'ani nan ya zo, ga annabi sallallahu alaihi wasallam, dukkan dalilai da hikima da aka saukar ta harshen manzo sallallahu alaihi wasallam, na sunnar manzo din sallallahu alaihi wasallam da yake bayyana wa mutane harkar addini, duk gaba da ya bayyana. Don haka Allah subhanahu wataala ya ce haqiqa hujjoji bayyanannu sun zo muku daga Allah mahaliccin ku, wa hudan, shiriya ya zo muku daga Allah mahaliccin ku. Kamar yadda Allah ya sifanta at-taura cewa hudan ne da rahmatan, to haka nan ma alqur'ani ya zo wanda yake kunshe da hudan, shiriya, wa rahmatun, rahama ta zo muku daga Allah, shine annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wataala yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba sai dai ka zama rahama ga talikai. To annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga mutane. Allah ya tabbatar cewa bayyinatun, hujja bayyananniya shine alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, wa hudan, shiriya shine addinin musulunci ko alqur'ani, ya zo muku daga ubangijin ku, wa rahmatun, da kuma rahama shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ta faman azlamu mimman kazzaba bi ayati Allah, wa ya kai wanda ya karyata ayoyin Allah zalunci, ai la ahada azlama mimman kazzaba bi ayati Allah, babu wanda ya kai wanda ya karyata ayoyin Allah zalunci. In kana neman azzalimi a bayan kasa, in ka samu wanda ya karyata ayoyin Allah, to ka tsaya ana. Allah ya kiyaye mu da karyata ayoyin Allah. Wa sadafa anha, shi ma malamai sun fassara shi da ko dai ya zama wa sadafa anha wa a'rada anha, ya kauda kai ya bijire wa ayoyin alqur'ani, ko kuma wa sadafa anha wa sadda an-nas anha, ya ture mutane ya hana su isa ga ayoyin Allah ba sai balle ma su yi ba. Wadanda su aikin su suna hana ma aje gurin tafsiri ko aje gurin wa'azi ko a saurari alqur'ani, wannan sadafa anha ke, babu wanda ya kai wannan zalunci. La ahada azlama min, babu wanda ya kai irin wannan zalunci, wanda ya hana mutane isa su saurari sabon Allah, babu wanda ya kai shi zalunci. التي سنجزي الذين يسجدون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يسجدون التي تبت زام تاكن كاوى وبندا تكي تري متاني دك آيوين كوكو تكي كود دكي دك آيوين زام تاكن كاوى سوء العذاب دمتي مون عذاب بما كانوا يسجدون da bisabab ma kanu yusdun wato da dalilin irin sakon Allah ko kuma da dalilin irin yadda suka kasance suna kaurecewa ayoyin Allah ko kuma suna tare mutane daga ayoyin Allah Allah ya zama sakan kamu sakan da za mu tun ita ce wutar jahannama Allah ya kiyaye na Allah ya ce abin da zai sakan kawa waɗanda suka kaurecewa ayoyin ko suka kaura kai daga ayoyin ko kuma suka tsare mutane daga fahimtar ayoyin ko sauraren ayoyin zai sakan ka musu da mafi munin azaba mutane ga Allah ya bayyana wannan amma ba su bushe suna ci gaba da ɗawainiya wajen sabawa Allah da bijirewa dokokin Allah da kuma karkatar da kai daga ayoyin Allah ba wasu kuma ba su bushe suna tare mutane daga isa gurin ayoyin Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rarrashi annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika ai ma yanzuruna wadanda suke wancan aiki mummunan aiki miyagun aiki din nan ba komai suke jira ba illa an ta'tiyahumul mala'ikatu sai kawai lokacin da mala'iku za su zo musu mala'iku za su zo musu ranar da mala'iku za su rinka saukowa daga sama na farko mala'iku za su zo musu lokacin daukar rai inda har mutum ya tsaya yana ci gaba da dagawa yana ci gaba da ta'addanci yana ci gaba da bijirewa ayoyin Allah to ba abin da yake jira illa zuwan mala'iku zuwan mala'iku na farko shine lokacin mutuwar mutum duk wanda zai mutu zai ga mala'ika za su zo malakul maut zai zo daukar ran bawan Allah sannan mala'iku za su sauko don karɓar rai din a hannun malakul maut mala'ikun da za su sauko in mutumin kirki ne mala'ikun rahama in mutumin ba na kirki bane mala'ikun azaba su ne za su zo su karɓi rai din ba za a bar rai din ta shiga kofar sama ba za ta wuce koda sama ta ɗaya ba amma rai na mutumin kirki za ta wuce sama ta ɗaya za ta wuce har sama ta bakwai a ji a rubuta ta a cikin littafin illiyin wannan shine zuwan mala'iku karo na farko hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu duk kowane ɗaya daga cikin mu hatta ƙananan yara annabi sallallahu alaihi wa sallam ran da ake ɗaukar ran ɗansa ɗan wata 18 ɗan manzon Allah kuma jinjiri ɗan wata 18 ka san duk jinjiri ko ɗan malam wane a zamanin yau wannan jinjirin ba shi da zunubi ɗan wata 18 to ina ga bayan rashin zunubi kuma ɗan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kaga falala ta kai falala amma saboda girgizawa shida malakul maut yake yi lokacin da zai dauran sa sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rinka zubar da hawaye lokacin da yake zubar da hawaye sai sahabbai suka ce awa anta ya rasulullah har kai ma ya manzon Allah ya kake kuka yace a wannan zubar da hawayen na rahama ne saboda yadda nake ganin malakul maut yake zare ran wannan dan yaro jinjiri idan har yaro jinjiri za a zari ran sa ina ga mai tashi ya hau kasiya ya tafi jami'a ya kace tsammanin za a zare ran sa balle a koma ga lektoroyi kan balle shugabannin jami'a balle shugabannin jaha balle shugabannin kasa balle shugabannin duniya me kake tsammanin daukar ran mu gaba daya inda har jinjiri dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zariransa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zubar da hawaye. Ana tambayan sa aka ce yaya haka, yace a wannan tausayi ne kawai, kuma ya bada mutane tabbas akan wannan jinjirin, yace inna lahu murdi'atani fil janna tukammilani raba'ahu. Yanzu haka ga can wasu mata guda biyu masu shayarwa a gidan aljanna, Allah ya tanade su don su cika shayar da Ibrahim wannan yaro din. Suna can suna jiransa a gidan aljanna, suke za su shayar da shi su cika shayar wanda ya saura na watannin da ya saura. Kaduwa ba ƙarewan falala ta ƙare a wannan yaron, amma sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zubar da hawaye lokacin da ake ɗaukar nan. To shine hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika, kowa daga cikin mun nan mala'iku za su zo domin ɗaukar ransa. Za a zo a ɗauran mutum, kowa a cikin mu, ko babba ko yaro ko namiji ko ta mace. Wannan shine karo na farko da mala'iku za su zo, wanda Allah ya faɗi a wannan guri. Sannan karo na biyu da mala'iku za su zo shine lokacin da za su yi ta zubowa daga sama. Sama tana yayewa, mala'iku suna zubowa, ƙasa tana yayewa, mutane muna fitowa daga kaburbura, sannan sauran halittu suna fitowa daga ƙasa, sannan mala'iku suna fitowa daga ƙasa. Daga ƙasa mala'iku suna fitowa tare da mutane, mala'iku suna zubowa, sannan mala'iku za su zo saffan saffan suna ɗauke da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaji'u Allah subhanahu wa ta'ala المجيء الذي تليق بجلاله سبحانه وتعالى للفصل والقضاء بين العباد. دنيا زوي بياني دلا دلا كما يكون شيء تكاني باينسا تنمى ملايكو ذاسو كيني ما هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة إذن سلي نوى النشين آية سورة البقرة تبين في ظلل من الزمام. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وانتن شيني زوان ملائكو نبيو أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام باوي غازمالي نزاع ايواني دوان با يلي نزاع كمان غازمالي سبب زوان الله سبحانه وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا. الله يتبتر أنه يجيء سيدي زوان بائل النهل تبا مجيني يجيء المجيء الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا تمثيل فيه ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تعويل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى زي زوني زوى إلي من دي داتي دا شيء وان دا بيهي كما دلها لتابا كون بيهي كما نيدا سوى سنكو بقى تعطيلي أكوري وان ننزوى إن سوى دي أتبتر أتكي عن القرآن زي زوني ko ba a jirkita shi, sannan ba a ta'awilin sa, a ce waja rabbuka canja ma'ana, a ce a waja qudratu rabbika ko wani abu makamanci haka. A waja rabbuka ne wal malaku da mala'iku saffan saffa, amma zuwan zuwa ne irin wanda taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Babu mai irin wannan zuwa ne, cewa zai zo bai zama yayi kama da na mutane ba, domin ya tabbatar a alqur'ani laysa kamithlihi shay, babu wani abu wanda yake kama da Allah subhanahu wa ta'ala ko zama tamkar Allah. Amma kuma wa huwa as-sami'ul basir, ya kore tamthili ya tabbatar da as-sam'u wal basar ga nafsihi wa li zatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ya jin sa yake ji ne wanda yake taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala, ya ganin sa yake gani ne wanda yake taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Kawai abin da yake gare ka shine mun yi imani cewa Allah zai zo. Ya zai zo wannan majhul, babu wanda ya sani. Tambayan cewa kace zai zo, eh lalle zai zo, ya zai zo, tambayan wannan bid'a ne, inji Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imanin cewa zai zo wajibi ne saboda alqur'ani ya fada, wanda shine ka'ida kamar yadda Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya bayyana. Daka hal yanzuruna illa an yatihum Allah fi dhulalin min al-ghamam wal mala'ikatu, shine zuwan mala'iku na biyu kenan, karo na biyu. Bayan sun zo daukar rai, sannan kuma za su zo ranar tashin alkiyama, za su rinka saukowa. Ana ganin su suna saukowa a duniya. Yayin mutum ya ga mala'ika ba zai sake kwana ba, balle ba da labari. Duk labarin ka sai ka ba da labarin Najeriya ko kasar waje ko wane ne ko mutane, ba za ka ba da labarin mala'ika ba. Labarin mala'ika sai ka faɗi iya mun da ka gani cikin nassin alqur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam. Shine mala'iku za su zo. Wannan malamai suka ce ana nufin tashin alkiyama, nan da mala'iku za su sassauko kenan domin sama ta yayi. Aw ya'ti rabbuka, sai Allah ya ce ko kuma Allah mahaliccinka ya zo, zuwan Allah shine wanda zai faru ranar tashin alkiyama. Allah zai zo domin yayi hisabi tsakanin bayi, zai zo mala'iku za su zo sahu sahu, wasu malamai suka ce sahu sakwa, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yawma izin samaniya samaniya sahu takwas, wasu malamai suka ce a mala'iku takwas waɗanda suke ɗauke da al'arshi, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya samaniya, wasu malamai suka ce mala'iku takwas, wasu malamai suka ce mala'iku sahu takwas sune za su zo suna ɗauke da al'arshin Allah. Ko da an ce mala'iku takwas ne, kwaya takwas, kar ka ɗauka cewa al'arshin Allah ƙaramin abu ne. Mala'ika ɗaya zai iya ɗaga duniya ya juya sama da ƙasa ta koma ƙasa, sama sama ya koma ƙasa da hannu guda ɗaya, ba tare da ya tiktiga ya sha wahala ya hada zuwa ba, a in ya ga kawai sai ya juya ta gaba ɗaya. To irin su ne sai suna dusu takwas ko kuma sahu takwas za su ɗauko al'arshin Allah su zo. Al'arshin Allah kuma in ka kwatanta al-kursi tukunna, kujeran Allah in ka kwatanta ta da al'arshi kamar ka jefa sisi ne a cikin jeji, ba ka san inda zai fada ba, ina girman sisi ina girman fadin jeji. Kai ko fadin university ka jefa sile ko kobo a fadin university, a ina za ta ga silan can ya tare wani guri mota ba za ta tsaya ba ko mashi ba zai tsaya ba ko mun rasa guri zai yi ba, balle cikin fadin sama da kasa. Sannan al'arshi kuma sama da kasan kansu nan dungula su an jefa cikin al'arshi. Ka duba kursi tukunna, Allah subhanahu wataala sama da kasa in an dunkula su an jefa cikin kursi kamar sisi ne a cikin jeji, kursi a cikin al'arshi kamar sisi ne a cikin jeji. Amma Allah subhanahu wataala shi zai zo yayi istiwa, idama istawa ala arshi, zai zo zuwa irin wanda ya dace da shi, ba za a ga cewa ka sifanta cewa a ga Allah ne yana tuhuwa ko wani abu na a duka wani ka kore shi a zuciyarka. Duk yadda ka sifanta Allah sifanta ta nakasu, saboda ka ba a sifanta Allah sai za ba wanda ya ce ga Allah, balle sai zai bada labarin ganin abin nan sifar Allah. Duk yadda za ka sifanta Allah sifanta ta nakasu, in dai ba sifantawa irin wanda ya sifanta kansa da ita ba. To sifanta wanda ya sifanta kansa da ita kuma kawai la kaifiyata laha, kawai yace wa za a rabbuka, Allah zai zo. To sai ka tsaya kawai a iya nan, zai zo kayi imani zai zo, amma yaya zai zo ba wanda ya san kaifiyan, ba wanda ya san shi. Sai sama ba buƙatar ka tambaya, ka tambayi kaifiyar zuwan, wannan bid'a ne, amma imani da shi wannan wajibi ne cewa zai zo, saboda Allah ya riga ya faɗa. Imani da maganar da Allah ya faɗa wannan wajibi ne. Sai ka Allah subhanahu wataala wa jaa aw yati rabbuka, ko kuma Allah mahaliccinka ya zo. Ran da kaga Allah ya zo, to an tada mutane jiya tsarin sai hisabi, shine wa naba'ul mawazin al-qisṭa liyawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a. Kaza hadisi yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawm al-qiyamah wa laysa bainahu wa bainahu turjuman, kowa zai magana da Allah ba tarjuma ba tafinta tsakaninsa da Allah. Allah zai zo don hisabi, shine aw ya'ti rabbuka, ranar tashin al-qiyamah kenan. Aw ya'ti ba'du ayati rabbika, ba komai mutane suke jira ba, ko dai zuwan mala'iku su dauran su karo na farko, ko zuwan mala'iku su soko ranar tashin al-qiyamah, ko zuwan Allah subhanahu wataala don yin hisabi a tsakanin su. Aw ya'ti ba'du ayati rabbik, ko kuma mutane suna nan ne suna jiran zuwan tashin ayoyin Allah. Zuwan tashin ayoyin Allah sune guda goma, alamatu sa'a ashratu sa'a al-kubra. Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai cewa, cikin abinda Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala ya rawaito, malamai suka tabbatar da ingancin sa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tashin alkiyama ba za ta faru ba sai kun ga ayoyi guda goma, za ku ga alamomi guda goma masu girma. Wannan alamomi guda goma an jera su a riwayoyin hadisi daban-daban, wasu sun fara da tulu'i shamsi min magharibiha, fitowar rana daga gabar abin da daga yamma, wasu sun fara da al-mahdi Muhammadu al-mahdi, Muhammadu al-mahdi yana daga cikin alamatu sa'a al-kubra. Amma Muhammadu al-mahdi wanda sunna ta tabbatar, ba wanda waɗansu suke ambatawa ba, misali Rafida suna ambata Muhammadu al-mahdi har ma suna tafiya kasar Iraki suna jiran su zai fito fi sirdab. Wannan sun saba da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda sunna ta tabbatar. Insha Allah ta'ala in muka zo za mu yi bayani a kansa kamar yadda sunna ta tabbatar ƙarƙashin wannan aya, malamai sun kawo, sannan akwai littafin Sheikh Yusuf Wadi Ashratus Sa'a ya ambaci ashiratus sa'a as-sughra, wasu daga cikin su mafi yawa, sannan ya ambaci ashiratus sa'a al-kubra. Ashiratus sa'a al-kubra za su faru a jejjere, shi yasa hadisan da suka zo sun yi bambanci wajen jera su. Wasu za su ga sun fara da dajjal, wasu sun fara da khurujud dabba, wasu sun sa khurujud dabba na uku, sun sa tuluwar shamsu min magharibiha na farko. Don haka za ka ga wani hadisin ya saba da wani hadisi wajen jera ashiratus sa'a al-kubra, wato alamomin tashin alkiyama guda goma manya manya waɗanda za su faru a jere. Kowace ɗaya daga cikinsu in ta fara zuwa, to ta biye da ita tana nan tana tafi, sai ta biye da ita, sai ta biye da ita, za su zo ne a jere. Kuma kowace ɗaya idan ta faru, ba wanda za a iya yi a duniya, ba wanda zai iya zuwa ya buɗe shago, ba wanda zai iya zuwa karatu, ba za a samu masu koyarwa ba, balle a samu masu koya. Babu wani mutum da zai iya yin harkar rayuwar duniya in alaman tashin alkiyama guda goma nan suka fara bayyana. Yanzu a garana ta fito ta yi mazo jami'a rakta, ba zai yiwuwa. Ko a je kasuwa, waye sai buɗe shago, garana ta fito ta yamma, sassafe sai garana ta fito ta yamma, wanda ya sai fita. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tatlu'u shamsu min maghribiha wa yu'minu an-nasu kulluhum ajma'un, rana za su fito ta yamma, dukkan mutane za su yi imani gaba ɗayansu. Amma Allah ya ce la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat imaniha khaira, a cikin wannan aya. Duk wanda ya yi imani a wannan ranar, Allah baya son imani. Duk wanda ya ce bari yayi aikin alkhairi yanzu, Allah baya bukatan aikin. In dai rana ta fito ta yamma, magana ta kare. Duk wanda ya ce bari ya tuba daga zunubin da yake yi, Allah baya karɓan wannan tubar. Wannan suna daga cikin alamatu sa'a al-kubra. Tuntunin alamomin tashin alkiyama as-sughra su sun bayyana. Kusan babu wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na idan an ganshi a saurari tashin alkiyama yana daga cikin alamomin tashin alkiyama. Kusan babu wani abu na alamomin tashin alkiyama as-sughra da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, fata ya bayyana a yanzu dinnan. Kuma ko bai bayyana yau ba, cikin gobe, jibi, gata, cikin yan wayannan kwanakin ko cikin yan shekarun nan za ka iya ganin ya bayyana. Wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ran da ya bayyana su, sai da ya huduba tun daga bayan sallan asuba ya hau minbari yake huduba, bai gama huduban ba sai da rana ta fadi. Abinda kawai yake in an kira sallan azhar, akan nuna masa lokaci yayi na sallan azhar, sai ya sauko ayi sallan azhar. Sai ana ido da sallan yake koma ya sake hawa minbari ya cigaba da fada, yana fada yana fada yana fada har asar tayi. Tun bayan sallan asuba yana fada musu, yana gaya musu. Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bushe ba yana gaya mana, sai da gaya mana abin da zai faru daga yau din nan har zuwa ranar tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu duk abin da zai faru ba duniya, da Gombe, da Bauchi, da Najeriya, da kasashen duniya gaba daya, abin duk da zai faru sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan rana. Wani abin in bai faru a Gombe ba, ya faru a Maiduguri. In bai faru a Maiduguri ba, ya faru a Kano. In bai faru a Kano ba, ya faru a Kaduna. In bai faru a Kaduna ba, ya je Katsina. In bai je Katsina ba, yana can Lagos. Wani abin in bai faru a can ba, ya faru a Port Harcourt. In ka fita a Najeriya, in duk a Najeriya abin bai faru ba, in ka je Niger ya faru. In bai faru a Niger ba, in ka shiga Kamaru ya faru. In ka gama Afirka bai faru ba, yana Asia. In bai faru ba, ka je Turai. Hakanan abubuwa na alamomin tashin alkiyama as-sughra dukansu sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a wannan rana. Yace za ku ga kaza, za ku ga kaza, za ku ga kaza, za ku ga kaza, za a yi kaza, abu kaza ma zai fito, za a yi kaza, duka wannan sai daga cikin alamomin tashin alkiyama in sun faru. Amma dukansu alamomin tashin alkiyama ne as-sughra. Sannan sai gaya musu kuma cewa wata rana ya fito daga gida, sai ga sahabbai suna magana, suna ta cewa tashin alkiyama, tashin alkiyama, kowa taɗinsa tashin alkiyama. Suna ta cewa ya Rasulallah, yana fitowa sai ce me kuke taɗi, me kuke zance? Suka ce ya Rasulallah, muna zancen tashin alkiyama ne. Sai ce musu ku saurara ku ji, ina tabbatar muku tashin alkiyama ba za ta faru ba sai kun ga abubuwa guda goma. To shine alamomin tashin alkiyama al-kubra, wadda wannan ayan take cewa aw ya'ti ba'du ayati rabbika, shine wayna alamatu sa'a al-kubra, alamomin tashin alkiyama guda goma da za su faru a jere. Kananan sun faru, bayan kananan sauran manyan, sannan manyan za su faru ne ba zato ba tsammani. Wayannan kananan da muke ganin yau na kaga ƴan mata ba su sa hijabi ba, suna yawo a university, akwai ko babu? Alamomin tashin alƙiyama ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, nisa'un min ummati kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Za ku ga ƴan mata daga cikin al'ummata, musulmai ba, daga cikin al'ummata masu ƙananan shekaru, kasiyatun ariyatun, ga su tsirara, ai ga su nan sun sa tufa amma kuma ga su tsirara, sun sa ɗan tuwa ne shara-shara, so da ta nuna adonta don ta nuna jikinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, in suna tafiya mumilatun ma'ilatun, suna ta kaɗa kai, suna rawar da jiki, ba a yi maka cikin jami'an nan? To wannan yana daga cikin alamar tashin alƙiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa'innan ƴan mata ɗin ga su dai musulmai ne, la yadkhuluna aljanna, wallahi ba za su shiga aljanna ba, in ji manzon Allah fa, wala yajidna rihaha, wallahi ba za su ji ƙanshin aljanna ba. Malamai suka ce, ko Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ce, kuma ƙanshin aljanna ana jin sa tsakaninka da aljanna ɗin tafiyan shekara 500 za ka ji ƙanshin aljanna, amma ba za su ji ba. Yanzu ƴar musulma ta yadda ta zama haka, ta yadda ta zama haka, in an ganta an ga alamar tashin alƙiyama ta kusa, in an ganta an ga wajja ba za ta ji ƙanshin aljanna ba, kuma manzon Allah ne ya faɗa, don kar ƴar musulmi ta yadda ta zama haka. Kowane irin jami'a take ciki, ko me take karantawa, ko ƴar wace ce ita, ta mai da hankali, kuma ko ƴar waye ita, ko waye babanta, abin kunya ne babanta tsirara zai tashi ranar tashin alƙiyama, ba shi da kafiya zai tashi ranar tashin alƙiyama, ba takalmin sawa zai tashi ranar tashin alƙiyama, ba rigar sawa zai tashi ranar tashin alƙiyama. Haka in gadara take da babanta, ta mai da hankali. Haka alamomin tashin alƙiyama as-sughra, in an ce za a bayyana su suna da yawa, ba za ka iya iyakance su ba. Rayuwar mu gaba ɗayan ta alamomin tashin alƙiyama ne as-sughra. To alamomin tashin alƙiyama al-kubra su ne ayan take bayani, insha Allah ta'ala in muna raye gobe za mu bayyana su, ko kuma za mu shiga bayyana su in mun kare a gobe insha Allah ta'ala. To in mun kare ba mu ci gaba a lokaci na gaba, wallahi ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya samu dace, Allah ya samu aiki da abinda muke faɗa, Allah ya sa alqur'ani ya zama hujja gare mu, ba hujja akan mu ba, wallahi a'lam. Bayan Allah da suka turo bukatun addu'o'i, kowa da irin bukatar da ya ambata, masu rashin lafiya, masu bukatan za su fara kasuwanci, da masu wanda suna cikin kasuwanci din, da masu neman cin jarrabawa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara. Wanda suke neman sauki daga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ba su lafiya daga rashin lafiyar da suke da shi. wacce take fama da tana samun ciki sannan ya zube ta ringa karanta Fatiha a cikin ruwa ya zama koyaushe ruwan shanta kenan insha Allah ta'ala in Allah ya taimaka bi iznillahi ta'ala cikin ta zai zauna insha Allah ta'ala sannan kuma da wadda yake da yawan sha'awa lalle yayi ta himma sosai wajen ya samu yin aure kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare shi insha Allah ta'ala Allah ya kare shi ya sa ya zama mutuncinsa yana kare har lokacin da Allah zai azurta shi kuma muna roƙon Allah ya yassare masa ya samu aure cikin karamin lokaci Allah kuma ya bashi mata ta kware da duk wanda yake da irin wannan bukata ko kuma duk wanda yake da bukata irin wannan Allah subhanahu wataala ya azurta su ta inda ba sa tsammani dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita waɗanda suka yi ta turowa Allah subhanahu wataala ya fi su sanin bukatunsu Allah ya fi mu sanin bukatunmu kuma shine mai iko wajen biyan bukatu din ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da abun da muka karanta na wa'innan ayoyi na surori na surata suratul an'am wanda suke cikin littafin ka maganar ka ya Allah tsarkakakken littafi muna tawassuli da ayoyin da muka karanta yanzu da ayoyin da duk masu karatu suka karanta ya Allah a wannan rana mai albarka a ko ina suke a duniya wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah muna tawassuli da karatunsu da karatunmu da duk aikin alkhairi da aka yi gare ka domin ka ya Allah ka amsa mana addu'o'inmu ka biya wa kowa bukatansa wanda yake cikin damuwa Allah ka fidda shi wanda yake cikin rashin lafiya Allah ka fidda shi ka bashi sauki wanda yake da wata bukata ta alkhairi ko wani abu da ya sa a gaba Allah ka biya masa bukatansa dukanmu gaba ɗaya kowa ya Allah da irin bukatar da muke da ita ya Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka ji tausayinmu mafi girman bukatunmu ya Allah muna bukatan ka gafarta mana kurakuranmu ka yafe mana zunubanmu Allah ka gafarta wa iyayenmu ka gafarta musu zunubansu ya Allah abinda kake rabawa a wannan ini na yantawa Allah ka yanta mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da malamanmu da suka karanta da mu addinin musulunci ya Allah ka sa wannan haduwa ta mu Allah ka yi mana rahama kar kowa ya tashi anan face ka gafarta masa zunubinsa dukan mu gaba ɗaya Allah ka yafe mana Allah ka sa in mun tafi kuma ka kame hannunmu daga saba maka in mun saba maka Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana zunubanmu yadda ka hada mu anan domin karanta alqur'ani mai girma da sauraron alqur'ani mai girma ya Allah ka ji tausayinmu ka sa aikin ya zama domin ka Allah ka tara mu a gidan aljanna firdaus Allah ka tara mu muna tuno irin wannan haduwa ta mu ta rayuwar duniya a cikin gidan aljanna firdaus Allah ka gafarta mana kai mai iko ne akan haka ya Allah ka karbi addu'o'inmu ka karbi addu'o'inmu a matsayin yaya na kwarai ga iyayenmu ya Allah ka sa addu'ar mu karbabbu ne a gare su wanda muke yi dare da rana Allah ka sa sun karbu a gare su wanda suke rayuwa cikin iyayenmu kowa anan wasu sun rasa iyaye wasu iyayen suna raye ya Allah muna addu'a ne ga iyayenmu gaba ɗaya mu da muke nan ya Allah wanda suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka musu kaburburan su a wannan lokaci mai albarka ya Allah wannan addu'a da muke Allah ka isar da ita gare su a cikin kaburburan su ka haskaka musu kaburburan su in suna cikin hali mai dadi ka kara musu dadi da ni'ima in suna cikin wani hali ya Allah Allah ka saba su cikin wani hali wanda yake ba daidai ba Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka karbi addu'o'inmu in abin da suke yi rayuwar su ta duniya kurakurai ne ya Allah sun bar yaya a baya masu yi musu addu'a ya Allah ka sa wannan addu'a karbabbu ne ka yafe musu duk abin da suka yi na zunubi ya Allah da ikon ka da rahamar ka kai mai rahama ne kai mai iko ne yafe musu ba komai bane a cikin taskar ka ya Allah yi musu rahama ba komai bane a cikin taskar ka ya Allah iyayenmu kai musu rahama ka hada mu da su aljanna firdaus innaka sami'un qaribun mujibud da'awat zuriyarmu Allah ka shiryar da su Allah ka azurta su da haddan alqur'ani Allah ka sa su zama yaya na kwarai gare mu Allah ka kare mu ka kare su daga shiga sharri da fitintunun karshen zamani abin duk da zai tayar mana da hankali a wannan gari mai albarka Allah ka kawar da shi Allah ka tabbatar mana da shari'a da alqur'ani mai girma a wannan gari mai albarka Allah ka tabbatar da adalci a zukatan shugabannin wannan gari namu Allah ka ba su ikon yin adalci abun da ya gagare su ko suka kasa ganewa wanda zai amfani talakawa ya amfane mu Allah ka ganar da su abun da suka gane kuma na alkhairi ne Allah ka taimake su wajen aiwatar da shi abun da suka gaza ganewa ya Allah ka cika musu ladan su kuma ka taimake su wajen gane shi abun da ba za su iya yi ba ya Allah ka iya musu ka sa su aikata shi domin talakawa su ji dadi mu yi addinin musulunci cikin kwanciyar hankali ya Allah ka taimake mu ka an saukar da albarka da habakar arziki a gurin yan kasuwa na kwarai masu taimakon addinin musulunci duk mai taimakon addinin musulunci da dukiyarsa yace tausayin talakawa a wannan wata mai albarka Allah ka taimake shi Allah ka tausaya masa lokacin da yake bukatan tausayinka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wanda ke gidajen haya suna bukatan gina gidaje nasu Allah ka hore musu gina gidaje nasu na kansu Allah ka yalwata su da arziki mai yalwa ka ba su gida mai yalwa ka ba su arziki na halal wanda suke cikin kunci Allah ka fidda su dukan mu gaba daya Allah ka tsara mana lafiya ka fidda mu daga cikin damuwa ka sanya mu cikin alkhairi da walwala da riko da addinin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك